الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نقول لغا دكي نتكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتين لهدي يو شاشدة قوت الرمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam. Gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku. Akwai wanda ya aiko yana tambaya game da aikin banki, cewa ya gama karatunsa yana aikin banki, ya matsayin aikinsa. To, aikin banki kamar yadda muka sha faɗa iri biyu ne. Akwai aikin da ya shafi harkar riba, wato conventional bank, wanda ake hada-hadar riba a cikinsa. Akwai ayyukan da suka shafi harkar riba ɗin, ba da bashi da riba, karɓar bashi, taimakawa a kan wannan, wanda bai halatta ba. Mutum ba yana wannan aikin, to yana da kyau ya nemi wani aikin. Idan kuma abin da bai shafi harkar riba ba ne, ya shafi kasuwanci ne ko wani abu da yake da alaƙa dai da aikin bankin amma ba wajen harkar hada-hadar riba ba, wannan babu komai. Sai wanda yake cewa na yi magana a kan cewa idan mutum ya yi addu’a aka ba shi wani abu ko aka biya shi lada, in ya ci wannan dukiya ci haram, to ya magana ruƙuya. Abinda muka ce addu’a ibada ce, ba ka mai yadda ita sana’a, ka zama kai ɗan yin addu’a ne ana biyanka. Wannan babu shi a musulunci, ba musulunci bai zo da wannan ba, ba ma zai yadda da wannan ba. Amma don ka yi addu’a, wani ya ji daɗin addu’ar ka, ya ba ka wani abu, wannan ba a cewa ka ci haram. In shi ya ga dama ya ba ka sadaka, ko shi ya kawo a karan farko, ba wai ka nema ba ne, shi ya kawo a karan farko ya ce wani ga wannan sadaka ce, taimako ne, ya ce kuma da Allah a yi mana addu’a kaza kaza. Ka ga wannan shi ya zo ya neme ka, ya ba ka, ba wai cewa ka yi ka mayar da wannan sana’a ba. Wannan babu komai, za ka karɓa. Daman maganar da ake yi a ce kamar yadda abin sana'ar ka ce, wannan kai ɗan addu'a ne kana yi ana biyanka, wannan haramun ne, bai halatta ba. Ruƙuya ma addu'a ce, ruƙuya addu'a ce, roƙon Allah ne ake yi na wani mara lafiya ya samu lafiya. Ta haka ita ma ba daban take ba, hukuncin ɗaya ne. Abinda ake buƙatar ka amfana da ɗan uwanka ta hanyar ka yi masa abinda zai taimake shi ya rabu da wata damuwar da yake ciki. An tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ruƙuya, sai ya ce man istata an yanfa'a akhahu falyaf'al, wanda duk zai iya amfana da ɗan uwansa to ya amfanar da shi. Wannan shi ne al'asul. Amma a zamana ka buɗe shago, kawai shagon 'yan ruƙuya ne, ana zuwa ana biyan kakan don ka yi ruƙuya, wannan bai halatta ba, kuma ya saɓa wa aikin magabata. Babu wani sahabi da ka taɓa ji an ce maka sana'arsa ruƙuya, duk da cewa suna yi wa junansu, amma suna yi wa junansu ne ta fuskar taimakon juna, amma ba ta fuskar sana'a ba. Babu laifi, don ka yi ma wani, shi kuma ya ji daɗi, ya ɗauki wani abu ya baka, wannan ba wani abu. Amma kada ka sanya wannan shi ne sharaɗinka, ta yadda idan an baka ka yi, idan ba a baka ba ka ƙi yi. wannan bai halatta ba. A sai wadda ta rubuto cewa tana amfani da hanyar tsarin iyali don haka jininta sai ya tafi ya dawo wani lokaci ma baya minti 30 sai kuma ya ɗauke. To ya za ta yi da sallah da azumi? Daman sau tari haka tana faruwa yayin da aka yi amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin tsara haihuwa. Jini yakan samu rikirkicewa, saboda haka ba zai zubo yadda ya saba zubowa ba, zai rika zuwa kaɗan-kaɗan hankali ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke. To duk sanda ya zo matuƙar dai wannan jinin da aka saba gani na al'ada shi ɗin ne, ba wani jini ne daban ba, to hukuncinsa hukuncin jinin al'ada. Duk abin da mace ba za ta yi ba tana al'ada ta ba za ta yi shi ba, ba za ta yi azumi ba za ta yi sallah ba. Idan ya ɗauke sai a yi wanka, ko da yini ɗaya ne, ko da yini ɗaya zai ɗauke, sai a yi wanka a ci gaba da ibada har sai ya dawo, har zuwa lokacin da zai ɗauke gaba ɗaya. Dalilin samun wannan yayyankewar da yake yi saboda wannan hanyar da aka bi wajen tsara iyali ne. Sai wanda ya rubuto ke tambaya game da yara ƙanana, shin zai iya yi musu addu'a irin wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa Hassan da Hussein? Wa a'udhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma. Na'am, dama Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne domin al'umma su ta yi koyi da shi. Saboda haka kana iya yi wa ƴaƴanka, kana iya yi wa ƴaƴanka wannan addu'a. Idan namiji ne, a'udhuka bi kalimatillahi tamma. Idan mace ce, a'udhuki bi kalimatillahi tamma. Idan biyu ne, a'udhukuma. Idan da yawa, a'udhukum. Idan mata ne da yawa, a'udhukunna. Gwargwadon yadda da larabci ake sarrafa lamirai daban-daban na mutum ɗaya ko na mutum biyu ko na mace ko na namiji ko mata da yawa ko maza da yawa. Saboda haka zaka iya masa addu'ar wannan, ce kana nema masa tsari bi kalimatillahi tamma, da cikakkun kalmomin Allah, min kulli shaytanin wa hamma, daga dukkan wani shaytani ko wata wasu ƙwanƙwamai, wa min kulli aynin lamma, ko kuma duk wani mai kambin baka wanda zai ga abu idan ya yabi abin nan bai sa Allah a ciki ba abin ya rika lalacewa. Za ka iya musu wannan. Sai kuma yake tambaya game da addu'ar yara za su kwanta. Yara za su kwanta idan masu wayo ne, sai a koya musu addu'ar da ake yi ta kwanciya. Idan yaro yana da wayo, a koya masa abubuwan da ake faɗa yayin da za a kwanta. Idan ba shi da wayo, yaro ne ƙarami, to sai ka karanta abinda ake karantawa, kamar qul huwallahu da qul a'udhu bi guda biyu, qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Sai ka karanta ka tofa a hannunka ka shafe jikinsa da shi. Wannan idan ba shi da wayo, amma in yana da wayo sai ka ce ya riƙa yin haka, ka nuna masa yadda zai yi. Babu bambanci tsakanin ɗaya ne ko da yawa ne, don haka za ka yi musu. Wanda ya ce yana fitar da zakka, yana da zakka da zai fitar kamar kimanin 200,000, kuma masu son zakkan nan a tare da shi sun fi 40. To dunƙulewa zai iya ba mutum ɗaya ko biyu, ya ɗauko 100,000 ya kira mutum biyu cikin 40 ɗin nan ya ba su, sannan ya ta rigima da sauran? Ko kuma a'a, zai ka cancala kowa dai a ɗan lasa masa a zauna lafiya? To alal haƙiƙa fitar da zakka, babu inda aka ce in za ka fitar da zakka sai ka dunƙule ta guri ɗaya, ko sai ka bulbulo da yawa ka danƙa mutum ɗaya. Abinda wasu ke faɗa na cewa ita zakka an shar'anta ta ne saboda wani an ba shi zakka shi ma ba iya bayar, wannan ba gaskiya ba ne. Ba inda aka rubuta ka cewa ita zakka an shar'anta ta ne domin a fitar da mutum daga talauci ya zama mai kuɗi shi ma ya fitar da zakka. In an ba shi hakan ta samu, to alhamdulillah, Allah ne ya nufa, yana cikin waɗanda za su yi kuɗi. An ba shi wata zakka mai kauri, kuma aka zama ya samu ya zama mutum ne mai hankali, kuma Allah ya sanya masa sa'a da albarka a cikinta, sai ka gane sai ga ya fitar da zakkar shi ba ngo ba ai sa'a ba ko nawa ka bashi Allah bai zai arziki ba zai cinye zakkar ne ko wani abu ya same ta so babu yadda aka ce wa ita zakka an shar'anta ta ne dan mutane su ma su rika fidda zakka abinda dai aka an shar'anta zakka dan ya zama taimako ne tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi kuɗi ya taimaka ma wanda ba ya da abinda zai ci ya sha gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa kuma a samu zaman lafiya tsakanin bangarorin guda biyu mai kuɗi marar shi ba zai rika ganin cewa waɗannan sun tara ba sa taimakon mu ba zai rika ganin cewa wannan duk da shi bai ba Allah bai bashi ba wancan ya ba to amma wancan din kuma yana taimakawa wannan shine hikimar shar'anta zakka amma ba inda aka ce wai ka dunkule wannan ai yawanci wanda zaka ga suna fadar hakan ba su sanya harkar fidda zakkar take ba galibi mu malamai muke fadar haka ce a dunkule ko shi zai yi sai ya ga idan ya kula da waɗanda kowa zai zira masa ido yana son taimakon ba zai iya gaba ɗaya hana sauran bai ce ku yi haƙuri sai baɗi kai kuma zan cikin mutum 40 kana dunkule a gaba ɗaya kaga sai bayan shekara 40 ka zo na ƙarshe to kaga ai ba za a yadda ba saboda haka sai ka cancana yadda za a zauna lafiya idan ka raba su gida biyu ne ka ce to ku zan ba ku kuma baɗi ku yi haƙuri zan ba ku su ko waɗancan su yi haƙuri in baɗi sai in ba waɗannan suka yadda a haka shi gidan sai ka yi musu a hakan don yawanci abin da yake faruwa mutanenmu akwai waɗanda bajet ɗinsu shi ne zakka shi ne bajet ɗinsu saboda haka duk shekara yana sa ran zai karɓi wannan zakkar babu yadda za a yi a zo zakkar a ce masa kai ba ra'ayi an baka ya ji wai hankalinsa ya kwanta ba zai yadda ba kawai zai ce kawai dai bana baka so ka bani ne ko wani abu ne maka ko kuma wasu ne suka zuga ka ko wani abu irin wannan ba zai amince ba cewa wai wata hikimar ka ce ta sa bana ba za ka bashi ba haka wani ko nawa ka bashi ko ba 100,000 ba ko miliyan ka bashi baɗin ya zo so yake ma idan akwai ƙari a kan wannan miliyan ɗin ka ɗan ƙara ka ɗan ganin samun ɗan promotion haka wani zai so haka wani ɗabi'ar mutanenmu ce saboda haka babu wani a rubuce dai ba za ka kawo wannan karatun ba inda aka ce ka dunkule ta ka mulmule ta ka ture ka ba mutum guda ɗaya sannan wata shekarar ma ka ture ka ba mutum guda ɗaya kai dai abinda za ku zauna da mutane lafiya galibi a da can ba mutane masu kuɗi ba su suke ba da zakkarsu da kansu ba a ga'idar da musulunci ya tsara shugaba shi yake karɓar zakka shi ake tarawa zakka akwai sa'i wanda shi yake bi yana tattaro zakka daga gurin duka waɗanda Allah ya ba su wadata za su fidda zakka sawa'un ta dukiya ce ko kuma ta amfanin gona ce ko ta dabbobi ce sa'i shi yake bi ya je ya lissafa dukiyarka sannan ya karɓo zakka sannan a zo a tara ta a gaban shugaba shi kuma shi zai raba to kaga ba za ka yi rigima da shugaba ba ka ce ya aka yi bai baka ba ko ya baka kaɗan amma yanzu aka bar wannan tsarin ya zama na kowa shi yake fitar da zakkarsa to za ka samu kowa ya zira ba wani guda ɗaya ido za ka shi yake jira shekara ta yi ta ba da zakkarsa wannan shi yake jawowa har ana samun irin wannan ya cagalgala zakka ɗin wasu ba shakka sukan yi mugunta lokacin su dan ba da abin da yake mai dan amfani sai ya galgala ta wani ma sai ya ɓoye ta ba zai bayar da ita a lokaci guda ba sai ya samu buhu sai ya zuba a ciki ya ajiye duk wani wanda ya zo ya koka masa an masa haihuwa ne ko wani nashi baya da lafiya sai ya shiga ya buɗe buhun zakka sai ya ɗauko a ciki sai ya bashi haka zai riƙa mayar da mutane alhalin haƙƙinsu ne wanda bai halatta ya aje shi ba ko waɗanda haka suke yi wakon su yi taimako daga dukiyarsu ba wai da ta zakka ba ta zakka ce suke ɓoyewa ta ce duk wani wanda ya zo da wata matsala to sai ya shiga ya ɗauko ya bashi a kamar ya taimaka masa alhalin kuɗinsa ne ya ɗauko ya bashi daman na zakka ne wannan ma bai dace ba bai halatta ba sai kuma tambayar da yake yi game da cewa yana akwai waɗanda yake bi basu suka wato cikin harkar kasuwanci ko yan basu suka da yake bin wasu lokacin zakkarsa idan ya yi zai jira ne sai ya karbo wadannan basussuka ya hada ya zakar ko ko a ya zakar da nawajen sa in so daga baya ya an karbo wadancan yayi a kaida bashi iri biyu ne akwai bashin da kana da tabbacin zai zo za a biya ka shi ba zai salwanta ba saboda mutanen da kai bawa bashin ka saba ba su sun saba dawo maka da abin da ka ba su to wannan idan lokacin zakka yayi in ka tashi safi zaka lissafa da wannan bashin akwai kudi na gunwa ne kaza akwai kudi na gunwa ne kaza wadannan mutanen duk kana da tabbas za su dawo maka da dukiyar ka saboda ka samu mu'amala da su babu matsala a ciki to zaka hada wannan lissafin da su da wannan bashin sai ka yi zakka saboda ka duk sanda ya dawo maka da bashin ka daman can ka riga kai masa zakkar sa akwai wanda bashin da ka gaji kawai irin madumta alaihi qa'ima dinnan kai kawai ka ma fitar da rai in Allah ya sa ya baka shi kenan in ya hana ka wannan kuma shi ya jiyo irin ka ma fitar da daga sha'anin wannan bashin to wannan ba a cewa ka fitar masa da zakka ba ka sa shi cikin lissafi ba dan kai ma ka cire rai cewa mutumin nan dai ba zai biya ka ba irin wannan bashi ba a cewa kai tai masa zakka alhalin bashin baka da jin zai dawo don haka idan wannan ƙananan bashin da kake faɗa kana da yakinin cewa waɗanda za su dawo maka da shi ne illa kawai lokacin dawo wanda bai yi ba to za ka yi haƙuri sai abin da ba za ka ce za ka yi haƙuri ba ba za ka fidda zakka ba sai ka karɓo su za ka haɗa da su a lissafi sai ka fitar musu da zakka sai kuma tambaya ta ƙarshe wanda yake tambaya game da mutumin da ya yi wankan janaba daga baya sai shafi gabansa to yana wankan sai shafi gabansa to yaya alwalarsa shafar gaba malamai sun yi saɓani da yawa a kai magana mafi rinjaye shi ne yayin da mutum ya shafi gabansa ba da sha'awa ba to babu komai a kansa ba sai ya sake alwala ba saboda haka irin wannan yanayin wanka dan mutum ya shafi gabansa ba zai sake alwala ba zai iya yin sallah da wannan wankan akwai waɗanda da yawa suka rubuto suna buƙatar addu'a muna sa su a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wataala ya biya musu buƙatunsu na alkhairi abin da suke nema na alkhairi Allah ya ba su waɗanda suke cikin damuwa Ubangiji subhanahu wataala ya yaye musu ya yaye wa dukkan musulmi damuwarsu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
to cikin bayani da Allah subhanahu wataala yake mana na qissar Maryam alayha salam da haihuwar Annabi Isa alayhi salam mun ji yadda Allah subhanahu wataala ya sa Annabi Isa alayhi salam yana cikin tsumban goyo Ubangiji ya furta masa bakinsa ya buɗa masa bakinsa domin ya bada shaida ya wanke tuhuma daga mahaifiyarsa cewa shi Allah subhanahu wataala ya samar da shi ne ga kuma irin matsayin da ya bashi qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yace ni bawan Allah ne ya kuma bani littafi muka ce ya kuma bani littafi yana nufin zai bani littafi amma saboda tabbacin zai bashi din yace atani wato kamar ma an riga an bashi din alkitab anan muka ce yana iya daukan ma'anar littafin da Allah zai bashi na linjila ko kuma ya dauki ma'anar littafin at-taura sai ya zama atani alkitab ay allamani ma fi alkitab ma fi at-taurat Allah ya sanar da ni ilimin abin da yake cikin at-taura kamar yadda aka sani Annabi Isa alayhi salam ya yi aiki da shi da mutanensa da abin da yake cikin at-taura wanda littafi ne da Allah subhanahu wataala ya saukar wa Annabi Musa kuma annabawan banu Isra'ila suka yi aiki da shi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi wannan shi ma yana nufin yana bayanin irin matsayin da Allah subhanahu wataala zai bashi a nan gaba ba wai a lokacin ne ya zama annabi ba waja'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka a duk inda nake, to mai albarka duk inda yake, domin ya zo da mai kirawo mutane zuwa ga bautar Allah, ya tsarkake musu zukatansu, ya gyara musu ayyukansu, ya nuna musu ayyukan kwarai, ya nuna musu halayen kwarai. Kuma duk inda Annabi Isa alaihi salam ya kasance, zaka ga albarka a wannan gurin. Mutanen da yake haduwa da su zaka ga sun yi albarka, kamar yadda ajiya muka ambata daga cikin albarkar da Allah subhanahu wataala ya sanya ta Annabi Isa alaihi salam, ya hadu da mutanen da wasu sun kasance masu kasashiyar zuciya, marasa tausayi, amma haduwarsu da Annabi Isa alaihi salam ya sa suka zama mutane masu tausayi, har ma suka dawo suka zama masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala. Akwai wadanda ake musu kallon ba kowan kowa ba, amma haduwarsu da Annabi Isa alaihi salam ya sa suka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka zama masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan ya ce wa ausani bis salati waz zakati, kuma ya mun wasici da sallah, ya mun wasici da zakka, ma dumtu hayya, matukar dai ina da rai. Ausani bis salati, ya mun wasiya da sallah, ya mun wasiya da in zama mai sallah in zama mai zakka. Wasu malamai suka ce wannan umarni ne da yake banci shi Annabi Isa alaihi salam shi kadai, saboda yana batun al'amuran da Allah subhanahu wataala ya masa baiwar sa ne, tun daga kasancewarsa bawan Allah na kwarai na musamman, sannan kuma da batun ya bashi littafi, da batun kuma ya sanya shi Annabi, sannan mai albarka a duk inda yake su. Sannan ya ce ya yi masa wasiya. Wasiya shi ne umarni mai ƙarfi wanda bai dace a yi sakaci da shi ba, shi ne ake kira wasiya. Dukkan wani umarni da za a baka mai ƙarfi wanda bai dace ka yi sakaci da shi ba, lalle kaga ka cika wannan umarni, shi ake kira wasiya. To Allah ya masa wannan umarnin da ya zan mai sallah ya kuma zan mai zakka. To wasu malamai suka ce anan ana nufin wata sallah da zakka waɗanda suka shafi shi Annabi Isa ɗin alaihi salam, ba wanda ya shafi mutanensa ba, saboda ƙarshe ya ce ma dumtu hayya, matuƙar ina da rai. Wannan yake nuna maka abin ya dangance shi ne shi, ba ana nufin sallah ta farilla da zakka na farilla wanda suke kan al'ummarsa ba, domin kamar yadda muka ce magana ce nan da ake yi ta wasu sifofi wanda Allah subhanahu wataala ya wa Annabi Isa alaihi salam bai wasu. Kuma Annabi Isa alaihi salam bai zo da wata shari'a da wata sallah ta daban ba, banda wacce take cikin at-taura, wacce mutanen Annabi Musa alaihi salam Yahudawa suke, Banu Isra'ila suke yi. Saboda haka bai zo da wata sallar su tashi ta daban ba wacce ya shar'anta al'ummarsa. Wannan yana nufin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi tahajjudi, wani aiki ne na wajibi da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi. Wa bil layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora masa tashi ya yi qiyamul layli, wanda kai da ni da sauran al'umma bai zama wajibi a kanmu ba. Idan mun tashi mun yi, to muna da ladan wannan qiyamul layli da za mu yi. Idan ba mu yi ba, Allah subhanahu wataala ba zai tuhume mu da cewa mun ki yin qiyamul layli ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa da wannan, shi yasa kace nafilatan lak, wani ƙari ne gare ka, to ƙari ne Ubangiji ya maka akan abin da bai dora al'ummarsa ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a Ramadan ya fito ya yi sallah da daddare, sahabbai suka zo suka yi sallah a bayansa. Kashe gari wasu suka samu labari jiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, ya yi qiyamul layli a masallaci. Saboda haka sai suka karu a kwana na biyu, sai suka fi na kwana na uku, sai suka fi kwana na biyu yawa, wato kullum ana ta karuwa. A kwana na hudu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fitowa, sahabbai suka taru suka yi ta gyaran murya, suka yi ta nuna alamun cewa fa suna nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su yi fitowa, ya yi sallar sa a gida. Sai kashe gari yake ce musu, ajiya duk na ji motsinku, duk na ji abin da kuke ta yi, abin da ya hana ni in fito, saboda kada in fito kuma Allah ya dubi kuna da son abin ya farlanta muku kuma ku kasa. Ni khashaitu an tufrada alaikum, na ji tsoron a farlanta muku, saboda idan kuna ana ta haduwa ana yi, sai Allah yana iya saukar da wahayi ya ce to tunda dai al'ummarka tana son wannan sallar, ya zama wajibi kowa ma ya fito ya yi ta. To kaga da abin ya zama da nauyi. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda tausayin al'ummarsa, sai ya daina fitowa. saboda wannan. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, Sayyidina Abubakar ya zo ya tafi, a lokacin Sayyidina Umar ya ga mutane idan Ramadan ya zo suna fitowa a masallaci su yi ta sallolin, amma kowa shi kadai yake yi. To shine ya kira Ubay ibn Ka'ab ya sanya shi ya rika musulmanci, saboda mai, saboda abinda ake gudu yanzu ba zai faru ba, ana gudun kada ta zama wajibi, ta zama farilla. To yanzu babu wahayi, wahayi ya riga an gama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. To kuma wannan sallah da Annabi yayi ta ranar farko da rana ta biyu da rana ta uku, wannan ta tabbatar da cewa abin ya zama shari'a. Abinda ya hana a ci gaba shine kada abin ya zama farilla. To yanzu wannan abin da ya hana din ya kau, saboda haka Sayyidina Umar ya tara sahabbai guri guda karkashin limancin Ubay ibn Ka'ab, suka ci gaba da sallar wannan har zuwa yau musulmi suka ci gaba da yi. Wanda kaga ba sa yi, to waɗanda suke jin haushin Sayyidina Umar ne, suna bata, suna zaginsa. Mabiya addinin Shi'a ba sa yi, sun ce bid'a ce Sayyidina Umar ya kirkiro, ba tare da cewa Sayyidina Umar bai yi ba sai da Annabi ya fara yi. Annabi ya fara yi, yayi ɗaya, yayi biyu, yayi uku, to dai har yanzu bai zama sunna ba. To sai yayi sau nawa sai zama sunna? Sannan da bai fito ba, bai ce na ki fitowa ba ne saboda an goge wannan sallar, bai ce na ki fitowa ba ne saboda sallar ta zama ba shari'a ba, ya ce saboda kada a farlanta muku. Saboda haka yanzu batun kuma farlantawa ya wuce, babu maganar a farlanta maka wani abin da Allah subhanahu wata'ala bai farlanta su a zamanin manzon Allah. Saboda haka wannan shi yasa sahabbai a lokacin babu wanda ya ja dinga, babu wanda ya ja daga ya ce zai yi rigima da Sayyidina Umar ya kawo wata bid'a a addini, babu shi. Ko an taɓa jin wani sahabi ya ce ba zai yi ƙiyamul layli ba tare da Ubay ibn Ka'ab, ko ya haramta abin, ko ya ce bid'a ce Sayyidina Umar ya ƙirƙiro? A taɓa samun wannan ba, duk ijma'i ne na sahabbai gaba ɗaya, sun yi ijma'i a kan wannan. To tunda ka ga har sahabbai babu wanda ya inkari, to ka ga duk wanda ya zo yana inkari kuma wani abu ne na son zuciyarsa daban. Waɗancan dai su mabiya addinin Shi'a mai limamai sha biyu, su abin da ya sa suke inkarin abin saboda Sayyidina Umar, saboda Sayyidina Umar, kuma Sayyidina Umar suna cewa sharrinsa ya fi na shaiɗan. Azabarsa a lahira suka ce ta fi wadda za a yi wa shaiɗan, shaiɗan ma in ya ga Sayyidina Umar a lahira sai ya tausaya masa. To Allah subhanahu wata'ala ya musu abin da suka cancance shi. To ya ce ma dumtu hayya, abin da Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya ambaci wata ma'anar ta zakka da aka faɗa a nan, ya ce yana iya yiwuwa ma'anar zakka ɗin ta ɗauki wata ma'ana daban, ita ce tsarkake zukata daga zunubai ko tsarkake jiki daga saɓon Allah. Sai ya zama wa ausani bis salati, ya yi min wasici da sallah wa zakati da tsarkake zuciyata ko jikina daga saɓon Allah. Badumtu hayya, matuƙar ina da rai, ma'ana Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce ni da in zama mai tsarkake jiki, in zama mai tsarkake zuciya daga laifuffuka, domin yana daga cikin abin da aka sani na sifofin Annabi Isa alayhi salam, bai tara wani abu ba wanda zai ya wuce buƙatarsa ta yininsa. Abinda duk zai ci a lokacin in ya samu ya ci kenan, baya aje abinda zai ci gobe. To kaga irin wannan yaushe har zai tara dukiyar da za a ce ya yi zakka a cikinta? To wanda ya sa Ibn Jarir al-Tabari ya ce zakka a nan ba ana nufin ta dukiya ba, ana nufin ta tsarkake ciki. Sai dai idan za ka ce zakka a nan, ana nufin ya bayar da abin da ya yi saura a kan buƙatarsa ta yi ne. Abin da ya samu ya ci ya sha ya yi buƙatarsa ta yi ne, to abin da ya zama rara ya ba da shi, sai ya zama ita ce zakkar da Allah ya umarce shi da ita. Wannan kaga shi ma zai yi ma'ana, ce ma dumtu hayya, matuƙar ina da rai. Wanda yana nuna maka annabawa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta musu ci gaba da bautar Allah har zuwa mutuwarsu. Babu wani wanda zai ce yana bautar Allah amma zuwa wani lokaci shi ya yi usuli, ya kai gurin da shi kenan ya gama bautar Allah. Saboda haka yanzu ba wani abu da zai yi wa Allah na bauta. Akwai waɗanda suke da irin wani mummunar aƙida, suna ganin cewa shi addini mataki-mataki, wato walittaka mataki-mataki ne, akan kai matakin da za a yi fana'i ka yi usuli ka kai wani matakin da shi kenan ba ka da buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu da ba ka da buƙatuwa zuwa ga bautar Allah. Bautar Allah ta sare da kanka, wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Annabawan Allah ya ɗora musu bautar Allah har zuwa mutuwa. Kuna gare Annabi Isa alayhi salam ce ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, matuƙar dai da rai a jikina, matuƙar dai ina motsi, to Allah ya yi umarni ci gaba da bauta masa. wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da yace wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa'budi rabbaka ka bauta ubangijinka hatta ya'tiyakal yaqin har mutuwa ta zo maka to wadanda su suke cewa ibada tana saraya daga kansu in aka karanta musu wannan ayar ai gashi Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin suka ce yaqini shine kai usuli kaga Allah ka zama Allah saboda haka ka samu yaqini sai suke fassara yaqini da wannan tare da cewa yaqini ana nufin mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana ɗan wuta yayin da Allah subhanahu wataala ya sa su wuta ana tambaye su ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين منين حتى أتانا اليقين حتى أتانا الموت من كسنجي كتي ميش غدكو ونو متا ميكو كي هر الله يساكو أتكي متا السقر قالوا لم نكن من المسلين كتي باما تكيما سسلا ولم نكن نطعم المسكين باما تكيما ستيان المسكيني وكنا نخوض مع الخائضين من كسنجي منا كوزي tare da masu yin kutse muna fadar maganar da muka so mu jingina wa Allah muna yi wa addini gatsali muna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakakken maganganu mun kasance muna ta yin wannan wa kunna nukadhibu bi yawmiddin mun kasance muna ƙaryata ma akwai ranar alkiyama muna cewa ƙarya ne babu wata rana sunan ta ranar alkiyama hatta atanal yaqin har mutuwa ta zo mana kaga anan alyaqin suna nufin musuli su ba na tarbiya suna nufin yaqin akwai hadisin Abdullahi ibn Mas'ud lokacin da ya rasu afwan Uthman ibn Mas'ud lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma Uthman faqad ataahu al-yaqin min rabbih amma Uthman shine Uthman ibn Mas'ud yace faqad ataahu al-yaqin min rabbih shi yaqini ya zo masa daga ubangijinsa shine ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutum zai bauta wa Allah har mutuwa ta zo masa wannan ayar tana nuna cewa sallah wajibi ce akan dukkan wani mai hankali duk wani wanda akwai hankali a jikinsa yana motsi to wajibi ne akan sa wajibi ne yayi sallah indai yana da hankali hankalinsa bai gushe ba sai dai idan hankalinsa ya gushe ya fita daga cikin hayyacinsa saboda hanguri ko suma ko wani abu to wannan shine sallah ta fada kansa amma mutukar dai yana da hankali to wanda zai yi sallah ko da kuwa ba zai iya motsa jikinsa ba saboda rashin lafiya ko karaya ko shanyewa jiki ko wani rauni ko rama ko girman abin da tsufa a kowane hali yake zai bauta wa Allah subhanahu wataala zai yi sallah ba za ta sare da kansa ba matukar dai akwai hankali tare da shi to wannan sallah tana kansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ibrahim ibn Husayn ya tambaye shi game da sallah a cikin jirgin ruwa yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala jamb kai sallah a tsaye abin da ya tambaye shi game da sallah saboda yana da ciwon basir annabi yace da shi kai sallah a tsaye in zaka iya in ba zaka iya ba to kai a zaune in ba zaka iya ba ka kishingida ma'ana dai dole kai sallar a duk halin da zaka iya yin sallar in ba zaka iya tsaye ba to faralin ya koma zaune tsayuwar ta faɗa kanka idan zaman ma ba zai yiwu ba to kishingida to malamai sun tattauna game da yadda ya kamata ka kishingida amma magana wacce take mafi rinjaye shine idan ka tashi ka kishingida akan hannunka na dama irin yadda ake kwantar da mamaci a kabari ka kwanta akan hannunka na dama fuskarka tana fuskantar alƙibla kana fuskantar alƙibla da fuskarka idan wannan gefen ba zai yi ka kwanta ta nan gefen ba saboda cutar a nan gefen take sai dai ta hagu to sai ka koma ka kwanta ta hagu amma fuskarka ta fuskanci alƙibla idan hakan ma ba za ta yiwu ba saboda duka ɓangarorin biyu akwai rashin lafiya da ba za ka iya shingida ba to sai ka yi reran ka kwanta a gadon bayanka amma kafafuwanka sa su kalli alƙibla kafafuwanka su kalli alƙibla ta yadda da za a miƙar da kai za ka ga ina kake kallo alƙibla sai ka yi sallar a haka idan hakan ba za ta yiwu ba sai rubda ciki to za ka yi rubda ciki kanka yana kallon alƙibla to wannan shi ne abin da ake ana buƙatar ka yi sallah a kowane abin da shi ya sa Allah ya ce wa mayaƙa fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuna cikin halin tsoro ku yi sallah kawai akan abin hawa kuke ko a ƙasa kuke a ƙasa kuke shine fa rijalan aw rukbana ko kuna kan abin hawa kaga tunda ba a yi musu sassauci ba ga halin tsoro ana ciki ga sara ana ta yi ga mutuwa ana ta gani amma Allah bai soke musu sallah ba yace ku yi ta ko a tsaye ko akan abin hawan ku kuke ko abin da duk inda kuma abin hawan ku ya fuskanta ku yi ta sallar a haka to idan har mai wanda yake cikin wannan yanayin ba a sauwa yi masa sallah ba ina ga wanda kuma yake cikin kwanciyar hankali kaga wannan cila sai sallah saboda haka wannan ma dum tu hayya yana nufin matukar dai akwai rai a tare da mutum kuma da hankalinsa bai gushe ba to wajibi ne ya yi sallah wa barran bi walidati sannan ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni mai wato mai tsaurin kai ba wato bai sanya ni nazanta kadari ba shaqiyan wanda yake hasarar mara sa'a tababbe albarru shine wanda yake mai biyayya shine mai aikin alkhairi albarru daga kalmar albir ne aka samu ta albir shine ayyukan alkhairi laysa albir an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi har zuwa karshe to ka aikin alkhairi shi ake cewa albir albarru shine mai aikata alkhairi mai kyautatawa da ta kai matuƙa anan tun yana yaro tun yana jariri ya faɗi wannan sifa da Allah subhanahu wataala ya masa baiwarta shine biyayya ga mahaifiyarsa saboda me saboda biyayya ga mahaifa a cikin banu Isra'ila a wannan lokacin ta yi ƙaranci yawancinsu ba a biyayya ga iyaye musamman ma mahaifiya wacce ita saboda rauninta saboda tausayin da take wa yaro sau tari ana rena ta wannan yakan sa yaro ya rena ta ko kuma a samu sassauci wajen tsayawa da haƙƙinta saboda haka yace wa barran bi walidati kuma shi daman mahaifiya ce gare shi ba mahaifi ba sannan kuma a saddan su san cewa duk daga ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya samar da shi to yana jin mahaifiyarsa mahaifiyarsa ce don haka shi mutum ne yana da uwarsa kuma shi mai biyayya ne ga uwarsa kaga a zo a ce daga bayan Allah ne ko dan Allah ne ai kaga bai taso ba tunda tun daga tun yana cikin zanin goyo yana gaya maka yana da mahaifiya kuma zai yi biyayya ne ga wannan mahaifiyar tashi saboda haka bayan ya faɗi haƙƙin Allah sai ya faɗi haƙƙin mahaifiyarsa bayan ya faɗi haƙƙin Allah wa ausani bis salati waz zakati as-sala haƙƙin Allah ne da ya rataye da shi az-zaka haƙƙin Allah ne da ya rataye da bayinsa sai kuma ya faɗi haƙƙin iyaye wanda daman haka Allah subhanahu wa ta'ala yake haɗa su kamar yadda muka faɗa a baya lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta annabi Yahya alayhi salam da cewa mai biyayya ne ga mahaifansa Allah subhanahu wa ta'ala cewa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an cewa bil walidayni ihsana kaga Allah ya haɗa bautarsa da kuma korewa kansa shirka sannan ya ambaci kyautatawa iyaye wato ya zama haƙƙin da ya biyo bayan haƙƙinsa sannan ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alla tushriku bihi shay'a sai wa bil walidayni ihsana anishkur li wa li walidayka ilayya al masir kaga Allah subhanahu wataala a gurare da yawa yana hada haƙƙin sa sannan ya biyo da haƙƙin iyaye su taho ya zo a baya kaga yace wa barran bi walidati ni mai biyayya ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata wala mai ja'alni jabbaran al jabbar kamar da muka faɗa a baya shine wanda yake da wato taurin kai mutum wanda yake ta kadari mutum wanda yake taka mutane da yake nuna wa mutane girman kai mai kausasa mu'amala da mutane shi ake kira al jabbar wanda baya ganin kan kowa da gashi la yara li ahadin alaihi haqqan baya ga akwai wato wani wanda ya cancanta ya girmama ko ya masa biyayya ko ya masa da'a wannan shine al jabbar yace to bai sanya ni mai jabberi ba mai girman kai wanda zai girman kai ya ki bautar Allah girman kai ya ki wa iyayensa biyayya ya yi girman kai ya girmama mutane ban kasance haka ba sannan bai sanya ni shaqiyan ba shaqi shine al khasir asararre wanda ya rasa ya yi asarar duniya da lahira shine al shaqi shine al shaqa saboda yana so yana gaya musu cewa ni rayuwata ba rayuwa bace ta wanda yake tsiyatacce wanda ya rasa duniya sa da lahira ya asara duniya sa da lahira ni Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwata za ta zama rayuwa ce mai kyau a nan duniya kuma za ta zama rayuwa mai kyau a lahira wanda ga cikin magabata yana cewa la tajidu ahadan aqalli walidayhi illa wajadtahu jabbaran shaqiya, sai ya karanta wannan ayar walam yaj'alni jabbaran shaqiya, yace sanda ka samu mai saba wa iyayensa to sai ka same shi ta kadari da shaqi, duk sai ka samu wanda ya saba wa iyayensa wanda iyayen suke fama da shi to zaka same shi kuma ta kadarin gaske ne, zaka same shi kiyin gaske ne, asararre ne kuma, ce saboda Allah subhanahu wataala ya hada wannan, ce wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, tunda ina yi wa mahaifiya ta biyayya to ba zan zama jabbar mai takadari ba, ba zan zama shaqi ba, kiran wanda ba zai yi wa mahaifansa biyayya ba to zaka same shi jabberi ne, wato takadari ne, takadarin kansa ne, zaka same shi baya ganin kan kowa da gashi, sannan zaka same shi shaqi ne. Wasu daga cikin malamai suka ce Annabi Isa alayhi salam, kamar yake cikin Al-Jami' li ahkam al-Qur'an na Qurtubi, yake cewa Annabi Isa alayhi salam yayi magana, yayi wannan magana yana jaririn sa, yana dan yaron sa a cikin wato tsumman goyo, kamar yanda ya gabata suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, da zamu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo, yana cikin tsumman goyo ne wannan magana, yana gaba wannan magana yayi musu duk wannan bayanai, to ya ci gaba da magana kuma shikenan, duk wanda yazo ya same shi sai ta hira da babarsa, sai ta hira da jama'a, yan barka in sun shigo yayi ta musu hira, yana so musu rutu ko ku ya koma halinsa na yaro, na yaro kamar yadda aka san yaro ya koma halinsa na yaro, ya koma halatu min halatil atfal, ya ci gaba da zama kuma kamar sauran jarirai, kamar sauran yara har lokacin da yayi tafiya ya koyi magana kamar yadda dai mutane suke yi har ya zama mutum sosai. Dalilin yin maganar sa daman domin ya bayyana, wato ya wanke tuhumar da ake wa mahaifiyarsa ne, domin wanke tuhumar da ake wa mahaifiyarsa ne, ba wai ana nufin cewa a lokacin shi ma hankalinsa ya riga ya zama cikakke ba, shikenan ya zama mutum, kuma daga lokacin shikenan ya ci gaba da harkoki kamar babban mutum. Wannan suka ce kamar yadda Allah subhanahu wataala yake sanya gaɓoɓi su yi magana a ranar goben kiyama, idan mutum ya taurare an yi ya ki faɗar gaskiya ko kuma ya yi ta ƙarerai, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi mu ba mu taɓa zama shirka ba, to shikenan sai Allah subhanahu wataala ya rufe bakin, sannan ƙafafuwa da hannaye su ci gaba da magana. To irin wannan ne antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay, Allah da ya sa komai yayi abin nan yayi furici, mu ma shi ne ya sa muka yi furici, to irin wannan ne shi ma Annabi Isa alayhi salam yayi. Amma ba za ka ce Annabi Isa daga lokacin ba ya zama shi ma cikakken mutum, tunda babu wani labari da aka babu ingantacce da yake nuna daga lokacin ya zama cikakken mutum, yana sallah, yana azumi, yana ayyukan da mutane suke yi, yace wa ausani bis salati waz zakati, a ce daga lokacin an ji shi yana sallah, an gan shi yana sallah, yana jariri, wannan da a ce haka ta faru to abu ne da ba zai koyi ba, da labarin ya bazu an san da wannan. To wannan alqur'ani muke da wannan ayar, muke da wannan bayanin cewa Annabi Isa alayhis salam yana cikin zanin abin din sa yayi magana, ya furta cewa inni abdullahi atani alkitab, har zuwa karshen abin da kuka ji, amma wannan babu shi a wajen nasara, babu shi a wajen yahudawa, su yahudawa ma ba su yarda da haka ba, tunda shi ba su yarda da shi ba. To me yake nuna cewa ayin hakan ta faru, yayi magana ya wanke mahaifiyarsa, babu wani dalili da yake nuna cewa sun yi mata wani hukunci, da a ce bai wanke ta ba to da babu shakka sun yi mata haddi, akwai haddin wacce ta yi zina a cikin littattafansu, irin yadda yake a cikin musulunci, to amma ba mu ji cewa an yi mata haddi ba, wanda yake nuna cewa tabbas abin da alqur'ani ya gaya mana ya faru, illa iyaka dai kawai littattafansu sun ɓoye shi ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa, sun ɓoye da yawa daga cikin abin da yake cikin littafansu, ba su bayyana shi ba. To yana daga cikin abin da suka ɓoye wannan, saboda a ciki akwai shaidar cewa ya ce inni abdullahi, su kuma ba su yarda da wannan ba, suna cewa ɗan Allah ne, ko ma wasu su ce Allah ɗin ne da kansa. To kaga tunda har za su ce Allah ne ko ɗan Allah ne, to ba za su yarda su bayyana wannan shaidar da ya bayar ba, sai ya zama an goge wannan, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce tubduna ha wa tukhuna kathira, suna ɓoye da yawa جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير yazo yana bayyana da yawa daga cikin abin da kuke koyewa yana daga cikin abubuwan da suka boye wannan magana da Annabi Isa alaihi salam yayi yana cikin tsumban goyo ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ya bada cewa banda Annabi Isa a koda da suka yi magana suna cikin zalin goyo suna yara suna shan nono kuma Allah subhanahu wataala ya ba su dama su kai magana Annabi Isa alaihi salam yana cikin su kamar yadda yake anan mun gani mun ji kuma abin da ya faɗa to akwai kuma hadisi a cikin sahihaini a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lam yatakallam fil mahdi illa thalatha ba wadanda suka yi magana a cikin zanin goyo sai mutum uku yace isa ibn maryam akwai isa dan maryam shine wanda muka ji sai sahibu juraij akwai juraij ar-ra'i asalin juraij kamar yadda yazo a watar wayar imran ibn husayn cewa kana tajiran ya kasance dan kasuwa ne kamar harka kasuwancin sa yau ya samu gobe ya rasa wato al'amarin ya ci gaba ya kasa samun ci gaba a harkar kasuwancin sa to shine sai yake cewa wallahi la altamisanna tijaratan ukhra to zan wallahi zan bar wannan kasuwancin zan nemi wani daban tunda naga babu ci gaba saboda haka sai yaje gina gurin bautar sa ya kama bauta fabana sawma'atahu fatarahab wanda yake nuna maka ya zo cikin banu isra'ila ne bayan annabi isa alayhi salam sunna almajiran annabi isa ko mabiya annabi isa alayhi salam atba'u isa alayhi salam mabiya annabi isa alayhi salam sune wadanda suka kirkiri rahabaniyanci da Allah yake fada haka cewa ya tarahab ya nuna wannan abu ya faru bayan annabi isa alayhi salam saboda haka sai ya gina gurin ibada saboda haka sai yake hawa yana shiga wannan daki nashi yana ibada a ciki to yana da mahaifiyarsa wacce ta tsufa takan zo wajensa ta kirawo shi ya leko ta gurin ibada sa su yi maganganu su tattauna ta koma gurinta ana haka wata rana sai ta zo shi ya fara sallah ta zo ta yi magana ta ce ya juraij talatan hasa uku juraij bai ansa ba saboda yana cikin sallah duk sanda ta kira shi ya juraij ta je ya ce ya ay rabbi ummi wa salati ga fa sallah ga mahaifiyata ga kuma sallata to Allah ka bani dace in zabi ɗaya daga ciki ko sallah in ci gaba da ita ko in yaƙi katsa sallar in ansa kiran mahaifiyata sai ya ci gaba da sallarsa in ta yi sau uku sai ta tafi da kuma dawowa kashe gari sai ta iske shi ya shiga sallah ta ƙara ya juraij har sau uku shi kuma yana ummi wa salati ay rabbi ummi wa salati ga mahaifiyata na kira na ga kuma sallata ya ubangiji wanne ne ba wanne ba to sai ya zabi sallarsa sai ya ci gaba to akai haka har sau uku to da ta ga haka shine take cewa Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat tace Allah kakka karbi ransa wato ranta ya baci bata ji dadi ba sai Allah kakka karbi ransa har sai ka nuna masa har sai ya ga fuskokin mata ba zaman kansu to karuwai na cikin banu isra'ila to wasu malamai sun ce ya katsa sallarsa wai saboda in ya katsa sallarsa za ta hana shi wannan bautar ta ce ya dawo ya koma cikin gari ya ci gaba da kasuwancinsa to wannan fahimtar tasu ba haka take ba saboda a ruwayar an ce takan zo su yi magana su yi hira ta koma saboda haka ta san da zamansa kuma takan zo gurinsa ne domin kawai ta gan shi irin yadda uwa take shauƙin ɗanta sauraka in ta zo suka tattauna sai ta koma gidanta to amma kuma sai aka yi kwana uku ana dace duk sanda za ta zo shi kuma ya shiga sallah shi kuma sai ga girman sallah a ce ya yanke sallarsa saboda babarsa sauraka kawai sai ya ci gaba da sallarsa to ita kuma da ta yi haka sai take ganin cewa ya yi mata ba daidai ba to sai ta yi masa baki wanda ake cewa bakin uwa ce la tumithu hatta turiyahu ko hatta yanzura ila wujuhil mumisat har sai ka nuna masa fuskokin karuwai wato ya ga fuskokin mata masu zaman kansu ba dai shi yana jin ibada ba ne to ka karɓi ransa sai ka nuna masa waɗannan mata to wannan addu'a da baki da ta yi masa sai ta kama shi shi yasa ba a san iyaye suna yi wa 'ya'yansu baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yake cewa la tad'u ala auladikum kada ku riƙa yi wa 'ya'yanku munar addu'a kada ku yi wa 'ya'yanku munar addu'a saboda mai saboda yana daga cikin waɗanda ake harba addu'a su addu'ar iyaye ga ƴaƴansu kullun ka rika yi wa danka addu'a Allah ya masa albarka in ma wani abu yake mara kyau ka ce Allah ka shirye shi Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka haka ya kamata ka ce amma kakka ce Allah tsine maka kai dai Allah wadaranka kai dai Allah kaza to wannan magana ba ta da dadi ka duba fa mai ibada ne ibada yake to amma saboda bakin uwa da ta yi masa wannan bakin to banu Isra'ila suna ta maganganu a gari irin yawan ibadarsa har ya zama abin taɗi in aka zauna kai wannan mutum da bautar Allah yake duk sanda ka je za ka same shi cikin bautar Allah yake ana ta hirarsa to akwai wata taƙadariyar mata wacce ta addabi gidansu ma fita take ba da izini ba ce ƴar sarkin garin ce kamar yadda ya zo a wata ruwaya ƴar sarkin garin ce don haka ta kan fita ba tare da an sani ba shi yasa a wata ruwaya ta zo cewa ra'iyatul mi'za ce tana kiwon awaki to shine Ibn Hajar yake cewa tana yiwa in ta fito saboda kar a gane ta sai ta mai da kamar ita wata makiyaya ce sai da saboda haka sai ta shiga cikin masu makiyaya kuma don ta samu isa inda shi Zuraij yake to suna wannan tattaunawa kawai sai wannan mata ta wacce ita kuma mace ce mai kyan ana misali ana maganar kyanta saboda haka sai su ce da su ni zan fitine shi ka duba in shi'tum la'aftinannahu lakum in kuna so zan fitar nan muku da shi to zan jefa cikin fitina sai suka yadda wannan zai nuna maka khubz da lu'ub da yake cikin bani Isra'ila yahudawa mutumin arziki mutumin kirki wata ballagaza ta ce za ta fitine shi kuma ku ba ta haɗin kai ai da a lokacin sai ku tashi ku yi maganinta ku gaggaya mata magana ku taka mata birki to amma sai suka amince ta ce ita za ta ba kuna ta yabansa ba za ku gani za ku ga wanda kuke yabo ni zan fitine shi saboda wannan tsalilan kyar da Allah ya bata saboda haka sai ta je ta sami Juraij a matsayin ita mai kiwo ce saboda haka sai ta ba da kanta gare shi sai ya ƙi saurarenta ko kallonta bai yi ba saboda haka sai ta je sai ta ba da kanta ga wani makiyayi saboda haka sai ta samu ciki ta haihu aka zo a ganta da ɗa aka je aka kai gaban ubanta cewa ga ƴarsa ta yi cikin shege ta haihu suka ce da ita ina ta samu wannan aina laki haza ina kika samu wannan ɗa sai ta ce huwa min Juraij ce to ai Juraij ne Juraij ya yi min wannan ciki shine nan take sarki ya fusata ce ku zo ku taho ku je ku zo min da shi adrikuhu fa'tuni bihi ku tafi ku kawo min shi nan da nan suka ɗauki abin nan suka ɗauki dugogi bai ankara ba kawai ya rika jin ana kiransa kai Juraij sauko duk ƴan daba an rilike sanduna ne da dugogi da waye suka ce sauko ya yi banza da su kamar bai ji su ba suka yi ta yi shi kuma lokaci yana sallah suka yi ta yi ki fitowa kawai bai ankara ba sai kawai ya ji an fara sa diga ana sarar ɗakinsa sai ya ce sadakata sai ya sa igiyarsa sai ya sauko daga wannan ɗaki yana saukowa ba suka haushi da duka ana a ƙona shi ashe kai mutumin banza ne muna ganinka mutumin kirki ya ce menene suka ce ba zina kai ba zalaita bi hadhil baghi karu wannan ashe kai mata ciki har gashi ta haifan maka ɗa ya ce ina ɗan suka ce gashi ga ɗan nan kuma kai mata ciki wannan yana nuna maka duk inda ƴan jagaliya suke halinsu ɗaya ba bincike ai ya kamata da ta faɗi haka karuwa suke nan sai a yarda da ita a sai a yi bincike mutumin nan kun san shi mutumin kirki ne mutumin arziki ne kamar daman jira kuke kuma ka duba a gabansu fa ta ce la'aftinannahu lakum a gabansu ta yi wannan magana ai ya kamata ta zama abin tuhuma amma sai aka yarda kawai shi ya yi to mutanenmu yanzu za ka samu a cikin mutanenmu da yawa akwai wanda suke da irin wannan da zarar aka nuna wani aka ce yayi kaza ci farawo shikenan farawo ne ba farawo bane yanzu kwanan nan a ungomu dan abin nan ne dan mai dan na pep ke kina pep din nan wani mun ce masa a daidaita sau ya dauki wata abin nan ya dauki wata ya kai ta inda zai kai ta saboda ka ya aje ta sai ta dauko kudi sai ta bashi sai shi kuma ya raina abin da ta bashi yana ganin kamar abin da ya mata ya fi karfin kudin ta bashi suka shiga takaddama sai wabce wayarta irin ya rike wayarta sai ta bashi kudin sa yana wabce wayarta sai cewa tai barawo samarin unguwa marasa aikin yi kawai sai aka ta fitowa daga gida daga lunguna daga kango ya daga malan nan take suka daddatsa mutumin da suka babbake shi suka koda shi suka kona abin nan ita kuma kafin a ce mai ta tsire ban sani ba yan sanda sun kamo ta ko ba su kamo ta to irin wannan ne kawai barawo shikenan to kawai cewa daga jurayr ne shikenan ba a tsaya bincike sai suka tafi aka je aka ce ya fito aka yi ta dukansa za a kona shi yana menai aka ce zana kai ga karuwar da kai ina dan to shi yayi ma sa'a ba su ci gaba ba yace a bar shi a dan tsahirta masa zai yi dan raka'a biyu to shi ne aka ba shi dama ya raka'a biyu su gama da shi tunda da yayi lada to shi ne da yayi sallah raka'a biyu ya gama sai ya zo ya samu yaron yana cikin zanin abin nan yana cikin tsumbansa na goyo sai ya tsikari yaron ya ce kai ya gulam man abuka kai yaro waye ubanka sai ya ce fulan arra'i wane wane makiyayin nan alamar an san shi ce wane makiyayin nan shi ne ubana suna jin haka kuma sai aka yi wa kansa ana ta sumbata su ana ta shafa su ashe kai babban wali to babban wali ne ba ku san wali ba ne sai bayan ku sun masa jina-jina sai aka yi ta runguma su ana tsotsansa ana neman albarka ana tabarruki kuma waye gaya musu ana tabarruki da wali kaga nan ma da shirme suka yi to shi ne suka ce in har tun da haka ne da zinari za mu gina maka abin duk sun rusa masa wurin ibada suka ce za mu mayar maka shi na zinari ya ce a'a da tabo aka yi kuma da shi da laka ku samu laka ku gina min kayana suka mayar masa to wannan yana daga cikin yaron da ya yi magana yana cikin tsumban zoyensa sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yaro shi kuma yana shan nono mahaifiyarsa yana shan mama sai wani mutum ya wuce akan wata dabba ta alfahari wato dabba ce ta masu wadata masu hali ga kayan jikinsa suna nuna cewa mutum ne mai hali sai mahaifiyarsa ta ce Allahumma ja'al ibni mithlahu ya Allah ka sanya dana kamar da dana kamar mutumin nan sai kawai yaro ya cire baki daga mama ya kalli wannan mutum ya ce Allah kakka mai da ni irinsa sai ya koma ya ci gaba da shan nono manzo Allah ya sa dan yatsan sai ya nuna wa sahabbai yana ta tsotsa ya ci gaba da shan nonansa to kuma yana haka sai wata kuyanga ita kuma sai aka wuce ana ta dukanta ana tayi sata ita kuma tana hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil irin wannan sharri da muke magana akan sa yan jagale unguwa ana ta dukanta ana tayi sata ita kuma tana hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai mahaifiyarsa ce ta tai Allahumma la taj'al ibni mithlaha Allah kakka mai da dana irin wannan mata sai ya cire bakinsa daga nono ya ce Allah ka mai da ni irinta to shi ne a nan sai ya yi magana cewa ita waccan da ake gani kamar mutumin kirki kana jabbaran mutum ne mai tsaurin kai mutum ne mai rena mutane mutum ne mai ji da isa ya sa ya ce Allah ka kasa ni irinsa ita kuma wannan da suke dukanta suna tayi zina ce ba ta yi zina ba ba ta yi sata ba abin da ta yi sharri ne kawai ake mata ta mai kirki ce to wannan shi ma yana da cikin yaran da suka yi abin nan to lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan ana nuna min lokaci yayi sai dai gobe insha Allah za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh